Daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu tanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A dukkanin Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 19 ga watan Janairu na shekarar 2023 zamu yi magana ne akan illar canza launin fata, abinda ake kira skin bleaching a turance.
Sauraronmu muna tafa da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da baki a teburin tattaunawar mu.
Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu saurare, ba tare da bata lokaci ba, za mu garzaya jihar Kaduna, inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana baki a teburin tattaunawar mu.
To mai sauraro, barkamu da sake zuwa a cikin ajin nan namu na yau da gobe. Yau da mun yi baki ne daga cikin ƴan kungiyar jami'an library, wato dakunan karatu na Najeriya, wanda suke wayar da kan al'umma, wanda ake cewa NISFN, wato Library and Information Sensitization Forum of Nigeria, wato kungiyar wayar da kan al'umma bangaren a jami'an kula da dakunan karatu a Najeriya. Barkanku da zuwa. Muna tare da shugaban shi wannan kungiya, wato Yusuf Isaac da kuma Hamdiya Tijani Maimuna Audi, wanda su dalibai ne na bangaren kimiyyar kula da dakunan karatu, da kuma Malam Sani Alhassan wanda yake dan kungiya ne na cikin wannan kungiya ta fadakarwa. Barkanku da zuwa dai. A cikin kungiyar naku, kun dauko wani hanya na wayar da kan al'umma game da illar bleaching, wato canza launin fata, wanda ya ka tutu a tsakanin matasan mu na Najeriya. Kun yi gangami, kun kuma sa a kafafen sada zumunta, kun yada shi a ta ko ina cewa ku fa kun fito da ƙarfinku za ku yi yaki da shi wannan al'ada na canza launin fata, wanda aka fi sani da bleaching. Fanta face, Coca-Cola, fuska fanta, kafar kuma ta Coca-Cola. Yauwa, to kun ji haida fuska ta ci kuɗi da dai sauransu. Ciki kuma
ba komai.
To kaji kuma dai kirari kala-kala. To a gaishe kuma masu bleaching, kuna jin irin kirarin da ake. To Najeriya ta dauki kambun kasar da tafi kowace kasa a Afirka yawan masu bleaching, wato masu son su canza launin fatansu, inda Najeriya ta dauki kaso 75 cikin 100 na waɗanda ake ganin su suka fi son su canza launin fatansu daga fatarsa ta asali na kasancewansu ƴaƴan baƙaƙen fata zuwa kalolin da suke ganin shi ne ake yayi. To menene ya janyo ra'ayinku a matsayinku na kungiya ku fara tunanin ya kamata a ce kun fadakar? Ba abun yayi ba ne? Kuma ba matasa suke yi ba?
Da farko, kungiyar Library and Information Sensitization Forum of Nigeria a kungiya ce, NGO ce, wanda take zaman kanta, inda muka maida hankali shi ne wayar da kan mutane da kuma a ja ra'ayin mutane ga matsalan da ake samu a cikin society,
a cikin al'umma.
Kowane shekara muna ɗaukar matsala ɗaya, sai mu sensitizing mutane,
ko wayar da kan mutane ku janyo hankalinsu.
Wannan shekaran sai muka gano cewa akwai matsala sosai wanda in ba a wayar da kan mutane ba in aka kyale shi haka in the next 5 years
nan da shekara biyar
abinda za
a mahanganku
amma hangonmu zai janyi wani abuwa ne domin akwai mijin da ya saki matan shi domin ya aure ta bayan aure ta ya aure ta a fara sai sha fara ce to bayan aure sai ta ta haihu haihuwan yaron farko sai aka ga ta haifa baka to sai ya hakuri sai ya ga koke maybe daga shine ko yaya ne ta kara haihuwa ta kara sai duka baka ke to da aka zo strike ba kudi da sauransu bai saki wata sai aka ta fara kodiwa something like that so yanzu ya kara aure ita kuma ba ta zama ba kuma yanzu kika ga fuskanta canza sai aka gano to ashe wani irin bulletin take yi da so sai muka ce okay wannan issue din fa sai muka fara bincike akai sai muka gano sauran kafafan yada labarai sun fara suna ma kan maganan irin suna sensitize mutane akai sai muka ce okay sai muka focusin akan shi wannan shikar
ba to kun gano cewa babban matsala ce
musamman a tsakanin matasa da matan aure
kai wata magana wanda zan dawo kanta amma barin tambaye matan shi ya faɗa cewa maza sun fi kudayin farar mace ki a matsayin ke na mace ba ki a ganin kamar su ne kenan ki ingiza ku shiga harkar shafe-shafe
gaskiya su ne
kai tsaye
hadda su saboda su ne suke yawan fadan cewa su sun fi son farar mace to kin ga sun fi son farar mace su bakaken ya za a yi da su to shi kuma kin san shi tunanin mata dan kalilan ne
kin yadda
to shi yasa zaki ga mata suke yawan wannan shafa-shafa saboda abubuwan da mazan suke faɗa a kansu tana dalilin da yasa suka fi yawan yin wannan abubuwan banda saurayi kawata tana da saurayi saboda ni ba fara ba kuma yawancin mayukan da suke amfani da su sai dai su je kasuwa gurin masu kayan shafa-shafe su da ba likitoci ba amma su ne suke hada musu mayuka su hada wannan sai su hada mai kala biyar sai su ba su sai su zo su rika shafawa har da drugs yanzu ana shan magunguna ana allura duka dai suna yi
to bari mu dawo kan hanyoyin da ku kuka bi a kungiyance wurin janyo hankali da kuma fadakar da mutane akan illolin da kuke gani canza launin fata yana iya janyo wa masu yi sani alhassan
to na gode da wannan dama gaskiya wannan abu ne da ya jawo hankalinmu cewa matasa suna nema su shiga wani yanayi da zai iya kawo mana gurɓacewar tarbiyya da kuma kashe-kashen aure kamar yadda shugaba ya magana gaskiya mun bi hanyoyi da dama ɗaya daga cikin hanyoyin da ya faɗa shi ne mun bi makarantu mukan bi makarantu mu haɗu da su a wayar da kansu akan wannan illolin
makarantu
kamar makarantar gaba da primary secondary school kenan har ma da jami'a su zuwa college na ilimi da sauransu duk muna bin wannan wuraren amma abin da ya fi ɗaukar hankalinmu shi ne wannan abin ya fi ta'allaka ne ga gida iyali su in aka ce maka gida yau aka ce maka babu wani tsayayye wanda zai kuma akan abin da ake za kowa na iya amin ya ga dama
tarbiyya
su aka ce babu wanda zai kula da tarbiyya za a ga yara a gida sun samu wani 'yancin kai da su duk abin da suka so yayin an tafi ta waje suna tafiya mu'amala da kawaye ko kuma na mu'amala da abokanai sai ga wannan ta wannan hanyar abin ki shigan su hankali a hankali kafin ka ce kuma sai ka kai yaro ya zama ko yarinya launin ta canza kamar yadda Maimuna ta faɗa cewa maza ne na da ita maganar gaskiya maza ne akon da maza muna zauna a wurin hira za a ce kai ni fa mace komai ya ce inda ya fara ce komai ya ce
kai mishi
na Amerika komai ya ce inda ya fara ce so irin wannan abun gaskiya su ne suke tasiri wurin wannan haka na sa mutane su koma bleaching
da kuke ganin karbuwar yanayi wato in kuka je kuka samu mutane suna ba ku lokaci da kuma hankalin su wurin sauraron abin da kuka zo da shi
a sosai kuwa gaskiya sosai muna samun goyen baya sosai in fact wasu masu kance dan Allah in za mu yi wani abu da ya kamanci da ya shafi kamar irin wannan program haka mu gayyace su gaskiya akwai goyen baya
akwai tsaya ma wanda yanzu a haka suka ce wai su sun mai recruiting
wato sun fara da dama
yes sun mai nadama sosai sai nadama suka ce wai inda sun san an inform su kafin yanzu dama ba su fara ba
Hamdiya na san ba za a rasa jin ɗan waƙe-waƙe ba da ɗan kallace-kallacen fina-finai to a matsayinki na matashiya ɗaya daga cikin abubuwan da muke ganin yake ƙara janyo hankalinku ta ɓangaren cewa bari ku ɗanyi ko ma ku ɗanyi wanka ko ya cewa bari mu ɗanyi wanka mu ɗanyi glowing wato wai ta yi haske wai ta dinga ɗan ƙyalli shine abubuwan da ake gani kila a talabijin da kuma waƙoƙin da ake dan yawanci idan matasa sun tashi yin waƙa da wuya ka je yayi waƙan faka bara kyakkyawa doguwa mai hanci kullun labarin kenan ba kya ganin dai daga cewa zai sa kenan matasa mata su dinga tunanin to lalle ko ba da ni ake yayye kenan bari ni wani abu da ni ma in shiga yayin
sosai ko haka ne gaskiya mata da yawa suna ambition ba dan su raina halittar da Allah ya musu bane a sai dan sun ga wannan tayi ta achieve my goals din ta kamar a ce tayi bleaching ta samu irin ta yi aure ko ta sa irin dai ana yayinta sosai shi ne zata ce to ni ma bari in gwada in yi ko zan samu karɓa wurin mutane amma wasu gaskiya suna ba wurin su raina halittar da Allah ya musu bane.
Memuna kin yi magana dazun cewa idan an tashi hada mayukan nan akan hada uku biyar har ma fiye da sauransu kina gana akwai wani abun da ya shafi tattalin arzikin kasancewar kudi yake sawa a siya abubuwan da ake yin wannan shafe-shafen
gaskiya zai shafi tattalin arzikin shi saboda mayukan da ayyan da ake hada da su ba su da arha da tsada ake sai da
kuma saboda ana bukatar su
mayukan saboda mata suna yawan amfani da shi kuma ana yawan siyan su dan idan kika je inda ake sai da mayuka nan sai kin bulayi cika ake sai kin bulayi a hada miki mayuka wasu ma kika ma in kika je kanshin su kikin san cewa illa ne suke shafa ma jikin su ba su kadan ba shi yasa kungiyar nan muka ga ya kamata a tashi tsaye a yi magana akan wannan abin da yayyawa a cikin al'umma
to gashi kuma har kungiyar kiwon lafiya ta duniya wato WHO ita ma ta tabbatar da cewa yawan amfani da mayukan canza launin fata wato mayukan bleaching ya fi yawa a Najeriya a cikin ku akwai dan Kano naji kun yi dariya dan naji an ce su Kanawa suna son farin fata
so present yanda muke magana Kano suna da highest number of matasa both female da male da suke bleaching fiye da kowane state a Nigeria
gaskiya na zo na Kano na yi karatu a Kano ma na yi karatu na college a Kano mafi yawancin mata a Kano suna bleach mafi yawancin su kuma abin da ke kawo ma barabaran aure da sauransu akan wannan bleaching din ne mace ta yi bleaching yau gobe ka ganta blue jiwa ganta green ka ganta gatan ka canza ka rasa ma wani irin launi take da shi
mai kudi ya kare labari ya canza
sai kuma confusions da aka kawo yanzu akwai pill da suke sha yanzu
wato kwayoyi
wani kwayoyi da suke sha perform allura duk da cewa akwai doctor da sauransu an fara a gana ne matan kafin nan da sauransu a da India suna shan wa'ensu abubuwa wanda za ga tun a ciki yaron zai fito a fari to sai abin na zama confusion in ka ga namace ba ka san ko ta yi bleaching ba ko ba ta yi bleaching sai dai in za a samu advance effect ɗin maybe nan gaba
saboda gaba ɗaya jiki ne wato da ne ake yin
illa ba in dai ba kamar mai bane wanda za ga wannan ba za ka gan komai ba
to da ne dai kenan ake yin Fanta face Coca Cola wato fuska Coca fuska Fanta jiki kuma na Coca Cola yanzu kuma an ci gaba kenan
sai kuma bincike ya nuna cewa domin yanzu muka ci gaba da ga mutane cewa mai da suke shawa inda sun bleach sai su kuma suna traditional abubuwa cewa ko da irin su doctor nan wa'ensu abubuwan da ake hada kamar milk da wa'ensu ba wanda take canza launin da sunsu yana da advanced effect shi ma indai zai canza completely amma in zai maintain sai kai fresh okay but indai har ya canza to akwai matsala
har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amerika a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren tattaunawar namu.
An ce an ambita barawo ya kamata a bi ta mabi sau masu da da kuma hukuma wanda ke bada lasisin shigo da irin wayannan mayukan da ake sayarwa da al'umma. Me kuke gani, me na kuma hangar a game da matakin da za a dauka akai?
Gaskiya ni wannan magana ya kamata ta dau mataki sosai akan dama idan aka ci kan nakatar da masu kawo abin nan aka amfani da hukuma za samu sauki abu. Misali kamar wannan hukumar da suke kula da kare yanci na
abincin mu da sauransu,
CPC Consumer Protection Council, da su NAFDAC, da su SAN, Standard Organization of Nigeria. In za a bito wannan hukumomin za a samu sauki wurin magance wannan abu. Amma mutum aka ce an bar abin haka nan karazube, dole abin ya dinga yawa, ya dinga shigowa, mu ba za mu iya magance shi ba a matsayin mu na matasa ko matsayin mu na 'yan ƙasa.
Kisan kafin ma mu fara, to yanda za a magance abin kamar sensitization din da muke, for example in aka fara kakkama NAFDA na kamar duk da haka ba zai magance abin gaba ɗaya ba, domin mutane za su ga local one a gida kuma za su san hanyar su ci za a ci ga.
Wato za su san
hanyar da za su ga root, me yasa ma mutum ke tunani ya bleaching?
Wato dalili
ne, dalilin ke yasa mutum zai zo na sai ya ci a shi yayi baki ko bai san jikin shi yana so ya canza ne farko. So definitely sai an fara ga mutane su so jikin su su yadda cewa suna da kyau farko, su da kansu yadda suna da kyau.
To amma dalili na farko ka ce kukan bincika, to a binciken naku me ya gano muku cewa mutane me yasa suke son su canza din? Mene ne dalilin?
Ai shine ai muka yi magana kan na farko racism da maganan colorization or colorism.
To kuna nufin da yake nan har yanzu tunda kai magana racism wato a wariyar launin fata, kana ganin kamar kenan har yanzu akwai barbushin abubuwan mulkin mallaka a kawunan mu da tunanin mu na cewa sun fi mu, muna son mai koyi da su.
Da muka duba asalin ma me faro, me yasa aka fara bleaching, to a lokacin sai muka gane lokacin da aka yi colonizing
aka zo mulkin mallaka,
tun a lokacin ne racism ya fara da sauransu. To su ba ture da mu sai suka gano cewa okay, duk da cewa suna so su nuna
bambancin
da sauransu, amma mu ba kake so sai suka gano cewa okay, duk da cewa suna nuna mana bambancin kalan fata ba, dan duk da haka mu muna kalan superior ko muna son su da sauransu. Sai suka ga okay, ai harkan kuɗi ne anan, ba su fitar da wani abu tunda okay, ba su iya muna son su, to sai suka fitar da abu muna sha'awar su, in suka fitar da abu da muka sa, to sai duk da haka za mu yi mingulin a cikin su. Asali daga roots ne fito kenan.
To wato muna jin kamar ba za a yarda da mu a karbe mu ba har sai mun yi kaba da malam Batun.
Sai kuma binciken da muka yi sai muka gano cewa a ba ma maganan ba kake ba kare, yan China da yan Japan suna bleaching, a India ana yi, amma su suna amfani da wani misunashi a farko, akwai wani powder da suke amfani da sauran su canza launin su.
Ta malam Yusuf karin katse maka hanzari, ina ganin har wannan shi ma zo Najeriya tunda wannan barbada godan da yan mata suke yi idan za a yi biki fuska gaba daya ita nan daban take haka da gani ka san a China kawai ake ganin wannan abun.
Kamar Hamza ta wani magana cewa saboda mutane mata suna bleaching ne saboda ba su yarda da kansu ba, wannan maganan gaskiya ne, ba ma mata ba har maza. Abin da ke jawo bleaching ne a mutane shi ne rashin wannan abin da ake kira yadda da cewa kai kana da daraja, wato yake cewa self esteem. Mun ba mu da wannan
sanin darajan kai,
sanin darajan kai, muna da low self esteem, wannan rashin sanin darajan kai. Amma kam in ka san kai, ka san kanka, kana me za ka je kana wani bleaching?
Kamji ya me muna an ce kuna da low self esteem, wato sanin darajan kan ku yana yayi karanci a tsakanin mata, ya me za ki ce akai hakan ne?
To gaskiya zan iya cewa wasu hakan ne ba hakan bane, saboda gaskiya wanda yake dukan shi sun cewa halittar da Allah ya mishi haka Allah yake so ya ganshi haka yake so ya zauna, to bai da matsala. Amma an dai kana hangen abinda wancan ya kace kai ma sai kai, to gaskiya akwai matsala.
Abin yana farawa tun daga yarinta ne, idan yanzu kana da baby baka ba a cika daukan ta ba gaskiya, amma an fi daukan fararen saboda sun fi jan hankalin mutane. Fari na da daukan ido,
to muna gaskiya magana kenan, fari na da daukan ido musamman ga dan Najeriya.
A farin abu na da daukan ido, so zaki ga tun daga yarinta ne, to idan aka tashi sai kiga to ita me yasa ba a mata abin da ke aiki miki, to wannan farin tun da yanzu ana sai da shi a kasuwa, ni ma bari kawai in shiga in zo in fara. Kuma a lokacin da aiki suke fara ba sa tunanin illan shi, kawai suna tunanin abinda zai musu a lokacin da suke yi ne, kawai abinda za su yi, achievement abinda za su samu, shi suke tunani.
Kamar yadda Maimuna ce, tun daga yaranta gaskiya ake condemning bagaki, kamar kina da yar fara wannan baka ce, har misali maganar aure ta taso in baka ta aure fara bute, sai a ga tunanin an yaya aka ita fara ta yayin baka ta aure fara bute aure ba a fara irin wasu zai tunanin aka, to gaskiya
Wato an fi danganta nasara ba ga farin fata ba da ke. To ga wani illa da yake ƙara fitowa shine fararen ma wato wanda suke da hasken fatan su ma wai akwai su cikin wasayin bleach wato masu canza ƙara ƙarfafa ƙarfin farin fatan su ƙara wai fitowa akwai kalmomin da suke amfani da shi a muna tunin ne a muna zame glowing ne ai ba bleaching muke yi ba wayannan kalmomin da ake amfani da su duk da yake kalmomi ne na turanci wato ma'ana muna dan wanke fatan mu ne kawai zaki ƙara fitowa ne duk tallan magungunan da suke saidawa da mayukan da ake yi na mata din za ku ga ana cewa mace wallahi ki wanke jikinki ki fes ki ƙara fito da ba bleaching zaki ba fatan ki kawai zaki ki wanke ki fito da na ainihi to ne na ainihi
kuma wasu ko suna yin bleaching ne saboda don samun irin tallace-tallace kamar irin gidan mayaka gidan sabulu da sauransu sukan a harkan dauke su su yi tallace-tallace da su kuma sukan samu kuɗi haka
ta ce da ana amfani da su ana cin maburin wani abubuwan da ya shafi kasuwanci
yawa kuma za shiga ko irin fitattun jarumai haka celebrities ba su cika amfani da matan da suke baƙaƙe ba sun fi amfani da fararen mata idan za su yi masu abubuwa haka ko maybe za su yi waka ko za su fito a film sun fi amfani da fararen mata
tallace-tallace ko
fararen mace alkebba in ji bakin su
haka suke cewa to shi yasa zaki ga matan tunaninsu in san ita mace duk abin da kika ce mata a lokacin za ta tunanin
in dai zai ba da wani zai ba da sakamako mai kyau a wurin ta za ta samu wani sakamako
yawa za ta yi shi
ya kamata mata ku fara canza tunani yanzu daga bangaren ku a irin wannan a gangami da kuka tsara da kuma jan hankali da kwadangayi wadda sakamako samu
mun samu sakamako sosai kamar yadda muke bayani kama daga makarantu da muke zuwa yanzu aka yi ga abin ya hau kafofin sada zumunta ko ina ana gana abin kuma ana ba da gudunmawa wurin yadda za a samu cewa lalle a ga an shawo kan matsala so kuma mutane ma suna kiran mu wurare daban-daban za ga ana kiran mu ana ƙara mana ƙwarin gwiwa kan cewa lalle wannan abin abu ne da ke damun iyaye iyaye su rasa yadda za su yi ni na gani uwa take cewa ina ma a ce yarinya na ne take da farin namijin nan uwa ina ma a ce yara ne kai gashi kuma duk sai mazan matan ne mazan ne suka yi haske ina ma a ce matan ne suka yi haske saboda kawai yanzu kasuwanci ya koma sai farin mace kowa sai farin mace in ba farin mace ba rija amma farin mace ba komai ya ce inda ya fara ce kawai sakana za a tafi da ita
to ɗaya daga ina son ki ku bayyana wa mai sauraro shin waɗansu irin kalmomi kuke faɗa wanda yake dakushe shi wannan tunani na matan da suke son su je su shiga harkar canza launin fata me da me kuke gaya musu wanda zai iya janyo ra'ayin wanda take ciki da kuma wanda bata fara ba don kar ma ta sashi a cikin wannan ta midimi wa isin abubuwa kuke faɗa musu
bayan mun gama bincike sai muka gano cewa da dadewa ana gaya mutane illolin bleaching baya aiki to sai muka kalla okay why not a kalle shi from mental perspective
daga bangaren lafiyar
kwakwalwa
to
sai muka gano cewa tambayan shine me yasa mutum zai tsaya bleaching sai muka fara gane cewa mutane su gane cewa duk wanda ke bleaching ba ana kallon shi kaman bai cika ba sosai ba yadda bai cika ba then an san dai akwai matsala yanzu aikin nan na kowa da kowa ne definitely dole mu ci gaba da sensitizing muna yi social platform muna gaya mutane ta kowane duk inda akwai kimiyya da sauransu a yi tafaɗi kuma ana nuna mutane illolin da pictures da sauransu ana zuwa wajaje kuma kowa ne aikin kowa da kowa ne in ba ka matsala ne sosai kin ga wayansu in suka fara ko da ana gaya me na farko sai ya fara tunani da kwakwalwa cewa kaman fa akwai matsala abin da yake an ya dace zai fara ji ya dace ko bai dace ba domin da fa in kina tawa ce ai kina kyan fa me kike ce sai daga bayan zaki dan fara ga illan to a lokacin da kika fara zaki dan diga ji mindset na kin san cewa akwai wannan to in mutum ya shiga abu in ya shiga ya fara su sai in ya fara shirya ya daina bayan an ta gaya mai da sauransu in ba hankali ba zaki gan cewa wanda ya daina zaki ga ya dan fara baki-baki ko wani abu to mutane ne kuma ke sa shi kuke koma zaki ga wani ya ga cewa wa kwana bi me yake damun ka ne na ka koma wani baki ne da sauransu sai kiga in ya koma sai ya jefa ko ta fara but then amma da za ta dage ta tsaya haka ta ci gaba da maintaining normal wannan a hankali to har mutane su saba da ganin ta a bakin hatto ta koma normal kwalwa ta kuma shikenan sai ta yi mingulin da mutane normal domin mafiya mutane sun gaya mana cewa su fa sun taba daina amma sun koma yanzu domin da sun daina sai an gansu hanya sai a ce me ke damun musulmi aka suka yi kodi suka yi sai su kuma su karu koma yawwa wai kan koman ya kare da sai a ce something like that ko ba
amma an ce su Hamdiya Maimuna ku kuke kara zuga mazan nan suke kara tabbatar da cewa ai bilicin nan ta hanyar kayan lifan kuma mayukan da ake sa ba ku yadda a samu ku ba salim ba idan an sa tun daga innan ku da gongon ku da suke zuwa duba kaya a ce kayan wannan din ba wani abu nan din kirki ba basilin ya sa mata bai sa mata mai mai tsada ba a wurin su man da zai fito da fata da jajawar shine mai mai tsada an girma maki kenan
haka ne ba har da matan ma kaman gurin hada lefi yanzu sai an bada list ga man da nake so ga man da nake so ba ga sabulu har da sabulu ba za su bari ya sa wai abinda yake da shi ba abinda ya ga ya dace su suke badawa man da zaki sa da kuma sabulin da zaka yi amfani da shi da cleanser
to dan a ci gaba da gashi
dan yawa dan a ci gaba saboda ba zai yi
yayin da yake ganin ta a waje tana da haske a ce kuma ta shigo ta zo ta sashe ba so sai sa take ce mishi ga mai kan da take so shi mata saboda koda ta shi
ko yanzu menene fatan ku gabaki daya akan shi wannan gangami da kuke yi na wayar da kan matasa ƴan uwanku a game da shi wa illar shafe-shafen nan na a canza launin fata wato bleaching menene fatan ku nan da kila shekaru masu zuwa me kuke fatan ku ga matasan Najeriya sun fara yi
gaskiya babban fatan mu shine mu tabbatar cewa matasa maza da mata sun san waye su na ma rashin sanin kai waye kai shine babban illa san waye su wasu na cewa duk wancan abin da ake yi abu ne wanda ba zai kai mu ga mafita ba abu ne da ba zai bulle ba yana kawo batanci ga su yana bata suna yana kawo yana jawo da kyama a kyamace mutum ko a mace yana kawo wani irin wariya ko kuma tabo ga ita kanta ma gidan da ka fito cewa wannan gida ai gidan ɗan bleaching ne
ana kwatance ko
ana kwatance gidan ɗan kaza ne su fata mu dai shine gaskiya karshe dai matasa su gane cewa dai yanzu ba mata bane maza sun dau layi yanzu sosai
to su ma
maza sun dau layi harkan bleaching sosai
suna son yin wanka kenan
ba wanka bane
ba wanka ba
dan shi maza suna manta wani abu ne duk inda kake ko za ka yi bleaching ne mata ga suna tare su wannan abu ɗaya wata abu ɗaya za ta gani a jikinka kawai ta ji shike ba ta sha'awa
merawa
ɗabi'a mutu wani ɗabi'a ba sai ka je aka yi tamacin ba sai kin je kin canza fuskar ki ba da sauransu kin ji kawai wani zai gane ci ne kawai
wato kawai ta haƙura
mijinta rana sannan da ƙarshe wannan abin da ke jawo mana matsala shi ne wallahi sakin aure yana jawo sakin aure musamman na cikin magana Kano yawan zawarawa nan yawan zawacin duk mafi yawanci wannan bleaching ne ke
don a tilon ga bakin sun kode mijin sai fara kallon su wani iri dole
kawai to yana bakin ya bi Allah ya kyauta ta fatan matasa za su ji musamman dai an ce ba fa a baki na ka ji ba kun yi maganar yan Kano eh yan Kano an ce ku daina
kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wanda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham tare da abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya
Yo, ta-ta.